إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daren juma'a daren 26 ga watan zulqa'ada hijirar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam na da shekara 1435 daidai da 18 ga watan september shekara ta 2014 wannan shine majlisi na 28 daga cikin jerin girkar tukan littafin hikmatun min at-tarikh wallafan malam dr usman ibn abdullah ibn muhammad al-khamis Allah madaukakin sarki ya saka mishi alkhairi wannan littafi ne daya tamkar da dubu wajen kokarin tantance gaskiya da raba tsaba daga tsakuwa dangane da rigingimun da suka faru tun daga rasuwar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama har zuwa kashe sayyidina Husayn dan Ali Allah ya kara musu yarda a shekara ta 61 bayan hijira rigingimun da suka raba kan mutanen da yanzu ake cewa musulmi idan jama'a masu sauraro basu manta ba a wannan karatu da muke yi a darasin da muka yi a baya mun kwana a ƙarshen mabhasi na biyu dangane da halifancin Usman dan Affan Allah ya kara mishi yarda a inda muka ji bayanan da Malam Muhammad al-Khamis yayi mana dangane da waye sayyidina Usman menene sunan shi suwaye mata da ƴaƴan da ya haifa suwane ne ainihin wato matan da ya aure da ƴaƴan da ya haifa sannan bayani akan wasu falaloli daga cikin tabbatattun falalar da Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faɗa dangane da wannan sahabi mai daraja Allah ya ƙara mishi yarda ayan zamu tashi inda mali yake cewa al-mabhasu thalith ahammul ahdathi fi khilafati Usmana radiyallahu ta'ala anhu bayani akan muhimman abubuwan da suka faru a zamanin halifancin sayyidina Usman dan Affan Allah ya ƙara masa yarda mali yace لقد كان عهد عثمان مليئا بالفتوحات حقيقه زمانن خليفانتو عثمان دان عفان يا كسانتي زماني ne wanda yake cike da yaƙe yaƙe wanda aka bude kasashe aka maida su ƙarshen musulunci wastamarat limuddati 10 awam wannan ci gaba da aka yi ta samu ya ci gaba da tafiya kwatankwacin shekaru 10 wa kanat min ajall as-sanawat wadannan shekaru 10 suna daga cikin shekaru mafiya daukaka a cikin tarihin musulunci wa tamma khilala hadhihi as-sanawati nashru bisat ad-dawla al-islamiyya yayin da cikin wadannan shekaru ne aka samu halin shimfida tabarmar gwamnatin musulunci ma'ana gwamnatin musulunci ta saka ta tawala ta yi fadi ta zauna daren daren da kam fasiha غزا معاويه قبرص ازامن cikin wadannan shekaru na halifancin Usman ne sayyidina Muawiya dan Sufyan Allah ya kara masa yarda Muawiya dan Abu Sufyan Allah ya kara masa yarda shi da baban sa ya ainihin bude kasar Qubrus ita ce Cyprus kenan tsibirin Cyprus wanda na cikin yanzu kasashen yankin Turawa ne Europe kenan a lokacin musulunci je wannan kasa وكان عمر قد منع الغزو عن طريق البحر واذن عثمان به جاءن سيدنا معاويه يا تبا روكون عمر يا باس داما su kafa rindunar sojojin ruwa kama a ce navy forces sojoji wanda zasu dinga kai farmaki ta hanyar shiga cikin jirage da ratsa teku sayyidina umar yace a'a bai bada wannan damar ba zamanin sayyidina Usman sai ba da wannan dama to wannan ya ba musulmai damar su kaiwa kasashen da sai an ratsa koguna farmaki kamar shi tsibirin Cyprus din wanda sai an ratsa kogin Baharul Abyad al-Mutawassit Mediterranean wanda ya raba tsakankanin Afirka da kasashen Turawa ta wani bangare kuma wasu bangaren da yanzu ake cewa kasashen Larabawa wannan teku da ya ratsa waɗannan nahiyoyi to sai an raba ta cikin shi sanan da yake wannan kasa ta Cyprus Qubrus a lokacin sayyidina Uthman aka samu wannan dama wa futihat Azerbaijan haka ma aka bude kasar Azerbaijan wanda yanzu ta kuma kasa ce da hayyan take amsa wannan sura tana daga cikin kasashen da suke a gabar nahiya biyu tsakanin wato abin nan wato gabashin Asia da kuma yammacin kasashen Turai, kuka ci tsakanin yammacin Asia da gabashin kasashen Turai, tana yin iyaka da kasar Georgia daga cikin kasashen Turawa. Azerbaijan daya daga cikin kasashen da suka balle daga rusasshiyar tarayyar Soviet tun a wannan lokacin musulunci ji kasa. Wa Armenia, haka ma Armenia wadda ita ma daya ce daga cikin ire-iren waɗancan kasashe waɗanda take kasa ce mai yawan duwatsu a gefen abinda aka sani da suna wato Bahrul Kaukas, wanda ita ma tana mahaɗa tsakanin gabashin Asia, gabashin Uruba da kuma wato yammacin Asia. Ita ma tana iyaka da kasar Georgia a cikin kasashen Turawa, sannan tana iyaka da kuma kasar Turkiya a cikin kasashen Asia. Ko da ke Turkiya ma ta fi kowace wato kasashe kasancewan ta da wani siffa na daban, domin rabin yankinta kasashen Turawa ne, rabin yankinta kuma a cikin map din kasashen Asia ne. Kama a ce misali Najeriya din nan, a ce wani bangare na Najeriya yana cikin Afirka, wani bangare kuma yana cikin wani lardi, to haka kasar Turkiya take. Shi yasa suke ta kokarin sai an sanya su a cikin kasashen kungiyar kasashen Turawa EU, har yau ake ta cewa ba za a saka su ba saboda tarihin su game da musulunci da makamantansu. To wannan kasa ta Armenia tana iyaka ne da kasar Turkiya, ta wani bangare kuma tana iyaka da kasar Georgia, wanda kasa ce take tsindim a cikin kasashen Turawa gabashin Turai, wannan kasashe masu sanyin tsiya din nan Eastern Europe. Wa Kabul, haka kasar Kabul wanda yanzu shine babban birnin kasar Afghanistan, shine babban headquarter Abuja kenan ta Afghanistan, da lokacin kasa ce mai zaman kanta a wannan lokacin musulunci ya je wajen. Wa Sijistan, da kuma kasar Sijistan, wanda Sijistan kuma a yanzu da muke magana gari ne a kasar Iran, a cikin wata jiha ta kasar Iran da ake cewa Khorasan. Ogbo wannan Sijistan din akwai bangaren ta da yanzu ya fada kasar Afghanistan in ka kalli map, amma dai a yanzu birnin Sijistana gari ne a kasar Iran ta yanzu. Ina ba ta fahimci wannan, gari ne a wata jiha mai suna Khorasan, sanannen gari a cikin tarihin musulunci. To waɗannan garuruwan duk a wannan lokacin ne musulunci ya je gare su, zamanin Sayyidina Usman wa ghairiha kathir, da wasu kasashen da dama. Wa fi khilafatihi kanat al-ghazwatu al-azima, sannan halifancin shi ne aka yi wannan yaki mai girma, babban yaki nan da aka fi sani da suna zatu sawari. Za a yi magana akan shi nan gaba kadai insha Allah da zaran mun ji wannan shafi, da aka bari mu takaita kar mu ainihin wato yake aliki akan shi. Malami zai gaya mana bayani akan yakin zatu sawari na daga cikin manyan yaƙe-yaƙen musulunci. Wa akbaru tawassul lil islami fi hadhihi al khilafati rashida kana fi ahli Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. A takeice malam yace mafi yawan ƙare-ƙaren da aka samu na faɗaɗuwar gwamnatin musulunci ya faru ne a zamanin Sayyidina Uthman. Faqad qama Uthman bi tawsi'ati al masjid an nabawi, har ma Sayyidina Uthman shine sarkin da ya fara ƙarawa masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam girma. Wal masjid al haram, to kuma masallacin Makka. Waɗannan masallatai jama'a da suke Makka da Madina al haramain ba haka suke ba da, ko anan shekarun kusa ma ba haka suke ba, ma'ana ana ta musu ƙare-ƙare da renovation da makamantansu, wanda kusan shi yanzu masallacin Makka wannan iyaka da aka yi ƙare-ƙare zuwa shekaru biyu baya a masallacin Makka. To garin Makka ma gaba ɗaya a da can bai fi yawan haka ba, ina ba ta fahimci wannan. Za a garin Madina, masallacin Madina na Annabi sallallahu alaihi wasallam an ta ƙara shi bisa ainihin buƙatuwa da yawan mutane da kuma ganin cancanta, ko da yaushe sarakuna da shugabannin addinin musulunci suka nemi fatawar malaman zamaninsu, idan malaman suka ga dacewar haka sai a gyara a ƙara. Kai akwai ma sarakunan da suka rusa Ka'aba suka ƙara gina ta ya tabbata wannan a cikin musulunci karanta sahih al-bukhari karanta littafin tarihul islam na zahabi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba nuna wa aisha cewa kin ga asalin fandisho din sayyidina ibrahima ya tona mata marmara shekaran fatu makka ta ga asalin marmara fandisho din yace amma ba zai yanzu a ce a gyara Ka'aba mai ta wannan wurin ba domin aka gyara mutanen makka din nan kwanan suka musulunta wurin ma sai ce ba su musulunci to saboda maslaha amma sai manzo Allah ya kira da ya kura da wannan maslaha khasa saboda musulunci akwai masale amma wanda ake gabatar da su akan masale naka kai akwai abin da koda ka san gaskiya ne in lokacin fadan shi bai ba sai ka jira lokacin khatibun nasa ala qadri uqulihim kamar sayyidina Ali yake cewa to a lokacin ba su gade da shiga musulunci ba manzo Allah ya fito ya ce wannan abun ba daidai bane Ka'aba to wanda yace ya ba sa musulunci ma to gare ya musulunci daka Ka'aba ce a jahiliya sai ruwa ya goye ya lalata ta sai mutanen Quraishawa suka hada kuɗi za su gina suka sa kansu sharadin cewa kada wanda ya kawo sadaka kuɗin gina Ka'aba sai kuɗin halas saboda za a gina ɗakin Allah ne kare ka kuɗin da ba na halas ba to mafiyan kuɗin su kuma na haram kuɗi ne na ƴan kwace na riba na zalunci kawai haƙƙin marayu da aka ce aka rasa kuɗin halas a Makka da za su iya gina Ka'aba akwai kuɗin amma na halas ba za su isa ba da aka sai aka gina kusurwa uku aka bar ɗaya to ɗayan sai aka ja fandisho cewa ga daidai iya wajen wannan shine Hijiru Isma'il da ake yi din wannan ɗan abin da za ka ga an yi wani gini haka a cikin Ka'aba ta wani bangare to da wasu suka zo daga baya sai suka ƙarasa iya ragowar ba su shigar da wannan wurin ba kamar an rage asalin girman kenan shi ne manzo Allah ya mace cikin ga iya asalin wajen amma ba zai yiwu ba yanzu a gyara daga baya Abdullahi dan Zubair ya gyara ya mai ta yadda take akan asalin wato fandisho da Annabi Isma'il Ibrahim alayhi salam zamanin wasu sarakuna daga baya Banu Umayya da suka zo saboda adawar siyasa sai suka rusa wannan gyaran da aka yi suka mai da shi kan barnar kuma har yanzu akan wannan barnar yake saboda zamanin Harun ar-Rashid ya tambayi Imam Malik fatawa ko ya rusa ta ya gyara Imam Malik ya ce a'a kar ku bari abin ya zama sarakuna su mai da Ka'aba wani karan bara kowa in ya zo sai ya rusa ya mai da ta yadda yake so in yana sabani da sarkin da ya na baya kamar da yanta suke yanzu in wani ya fara wasu policies wasu ayyuka idan wani ba baya son wannan aikin ba sa shi da wannan kawai sai ya bata duka ayyuka ba ruwan shi dan dai ka a ce aikin wancan ya tabbata Imam Malik ba da wannan fatawa ce ta kwararren malami don ba da haka ba da yanzu ba a san iya gyare-gyaren da aka yi masa amma a yanzu malaman musulunci sun ba da fatawa cewa ya kamata a gyara amma sarakunan ba su gyara ba na san malam Nasir al-Albani ya yi wannan magana a cikin sussur sahiha to wasu malamai cewa a yanzu za a iya gyarawa wallahu alam me yasa ba su gyara ba a takaice wannan ƙare-ƙaren na ƙara masallacin Ka'aba ya faru ne farko zamanin sayyidina Usman da haka suna da magabaci a kai kuma akwai ƴan bid'a da suke ɗaukar wannan matsayin zari'a na sukar sarakunan Saudi Arabia wannan ba abin suka bane gare su alheri ne suke ƙarawa saboda ƙaruwar yawan musulmai da yawan masu buƙata demand ɗin da ake buƙata a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya yi aikin hajjin bankwana da shi da tawaggar shi gaba ɗayan su su ci su 3000 ba gabaki ɗayan su kwatankwacin kamar alhazin jihar Kaduna ke nan su kadai alhazin duniya yanzu aka lissafa su ne da millions bana ana sa ran sama da miliyan 5 to ga kaddara wurin da zai yi shi mutum 3000 yanzu aka ce miliyan 5 za su tara wa ai bai ma taso ba kwatancen ma bai taso ba ma jama'a da ka dole ne buƙatu su a ƙara wannan abubuwan wallahu ta'ala a'lam sai na Usman shi ya fara wannan kuma sahabbai ba su mishi inkari ba da aka yarda cewa abin yana da asali kenan a musulunci idan akwai bukata ina fata mun gane wannan sai ma da yake cewa daga ciki akwai awwalan ghazu ifriqiya sanata 27 lil hijra yakin da aka yi na bude kasar Afirka to idan aka ce kasar Afirka a lokacin ba Afirka yanzu wannan nahiyar da ake ce ma Afirka tun daga Najeriya zuwa South Africa da Tunisia da Mauritania ba su bane aka ce Afirka a lokacin abinda ake nufi Kairawan wanda tana cikin kasar Tunisia da garuruwa irin su ainihin wato a Tikrit da irin su garuruwan da suke cikin kasar Libya a yanzu waɗannan kasashen da ake cewa North African countries al-Maghrib al-Arab tsallaken Sahara arewacin Sahara to su ake nufi da Africa a lokacin kar ka dauka wai Africa to hadda Nigeria da Cameroon da Chad da Niger da Mali da makamantan su a ba a zo nan ba tukunna da ba lokacin ma ba a da labarin nan ko akwai mutane ko babu Allah kadai ya sani a wancan lokacin ba a da wannan labarin ko da akwai to yana cikin fi kitabin la yadullu rabbi wala yansa amma dai ba a sani ba ba a da labarin cewa ko akwai mutane a nan inda muke ko babu ina fata mun fahimci wannan to yaushe aka yi wannan yaki shine ce shekara ta 27 bayan hijira karanta littafin al-bidayatu wan nihaya na al-imam al-hafiz ibn kathir ad-dimashqi Allah ya gafarta mishi amara uthman radiyallahu anhu abdullah ibn sa'd ibn abi sarh sayyidina uthman ya umarci wani komanda mai suna abdullah dan sa'd dan abi sarh Allah ya kara masa yadda wannan mutumin da ma za ku iya sanawa mun yi magana shi kadan a can baya yana daga cikin mutanen da zamu zo mu ji a nan gaba waɗanda suka zama dalilin da ƴan bid'a shedanin waɗannan khawarija da suka yi sayyidina Uthman tawaye na daga cikin abin da suke tuhumar shi hadda alaka shi da wannan mutumin don wannan mutumin ya musulunta daga cikin muhajirun sahabi ne yazo Madina yana daga cikin waɗanda suke rubuta manzon Allah alaihi salatu wassalamu wahayi sai zama ya samu wani matsala yadda ka san mutumin da aljani ya taba akwai kisoshin arwato su da dama amma wanda tafi kama da inganci a ciki wanda tafi kama da inganci ita ce mashhurar riwaya da za ga mafiya malaman tafsiri suna kawo ta irin sa al-Imam al-Qurtubi irin sa ainihin wato al-Imam al-Shawkani a cikin tafsirul al-Fathul Qadir irin sa al-Imam al-Wahidi a cikin Asbabun Nuzul Ibn Taymiyyah ma yi magana akan ta a cikin littafin As-Sarim al-Masdud ala Shatim ar-Rasul cewa sanda Allah ya saukar da ayoyin da suke magana akan halittar dan adam na cikin suratul mu'minuna da Allah yake cewa wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin ko thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idhaman فقصونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر sai annabi ya kashi ce zo ka rubuta mu wannan ayoyi to abin da ke cikin ayoyin akwai ilimi mai dimbin yawa da bayanai waɗanda ba a taba jin su ba a duniya sai a lokacin ilimin zamani na boko sai kwanan nan ya gano waɗannan wato sirrin yadda Allah yake halitta cewa daga ruwan manibo da asali daga yumu aka halicci annabi Adam daga nan kuma fa aka halicci zurriyarsa daga ainihin wato ruwan mani maniyin da Allah ya ce Allah yana mishi wurin zama fi qararin makin a cikin wata matabbata wacce take tsararriya yadda Allah cikin ikonsa ya kaddara ruwan maniyin da zai halitta idan ruwan maniyin ya tafi a cikin wani gudu ne ban mamaki ya je ya zuba a cikin ya tare a cikin mahaifa Allah cikin ikonsa zai zo da shi a cikin mahaifar nan yakan iya rayuwa ta akalla awa 250 cikin rayuwarsa life span din shi kwatakwacin kwana hudu ko biyar a iya wannan kwanakin idan yayi ya zama yayi musadafa wato yayi coinciding ya dace da lokacin ovulation lokacin da mace mai ciki take da ainihin fertilization takin halittar da yake samuwa idan mutanen bayyaji ne ban iya wannan abin ba to sai Allah madauki sarki ya hada wannan mani na mijin da na macen ko sai ya kawwana halitta a ciki kuma sai ya tsara wajen babu abin da zai kara shiga wala mani wala wani halitta ta daban babu abin da zai kara shiga wajen wannan ke tsara da mace wacce ke tana da ciki ko ta dauki ciki daga cikin alamar ta da ciki shine duk sanda namiji ya sadda ita tana miƙa sai duk mani ya zubo daga cikin al'aurarta baya zama a cikin mahaifa shine ma'anar qararin maki tsararren wuri to daga nan Allah ya ce kuma sai mu canza shi daga Manigo zuwa gudan tsoka, daga tsoka zuwa gudan zini, daga gudan zini zuwa gudan tsoka, daga gudan tsoka zuwa ga asabishin aimi haikal na kashi. Allah yana yin wannan cikin ikonsa sanda ya ga dama a cikin kasa da kwanaki 40. Daga nan fa thumma ansha'nahu khalqan akhar, Allah ya ce kuma mu shi halitta da mu ga dama shine namiji ko mace ɗan biyu ko ɗaya, wani irin siffa gare shi, fari ko baki, mai dogon hanci ko mai naƙushashe, duk da Allah ya ga dama yin shi, sai Allah ya tsara halitta shi yadda ya ga dama. Mala'ika yana tambayan Allah, Allah yana ba da umarni cewa Allah namiji ko mace, ya ce namiji, sai a sa mai halittar namiji, ya Allah kaza ko kaza, ana ta rubuta ana mishi fayil din shi. Allah da bisa da yaji wannan sai ya ce tabbata barakallahu ahsanul khaliqina, sai manzo Allah ya ce mishi haka aka saukar da cikon ayar, ma'ana ya riga faɗan cikon ayar kafin ya ji ta, ko to da yaji wannan kawai sai ya ce a to ko dai zan Muhammadu wannan abin da yake dukake yake da kayake, ko kuma ni ma ana mun wani dan gashi na faɗa mun dace, kawai sai ya rida ya koma maka kawai sai shi ma na mishi wani ce in ma bude zo kafin ya fara, kawai sai jini ma na faɗa irin abu na ba da irin ansa. Duk da yake hadisi yana da matsala isnadin shi, amma shahararra abu ne a cikin kissan sababun nuzul na ayoyin da suka zo suna magana cewa wa man qala sa'unzilu mithla ma anzala, me farkon aya aw man azlamu hu mimman iftara ala allahi kadiban وقال او قال سانزل وهي الي ولذي اليه او قال سانزل مثل ما انزل الله شرارن تفسيري ne game da wannan aya zaka ji malaman tafsiri birtik sun fadi shi to da yarda sai ya jera ta wannan idaya to da aka fatu makka sai ya gudu inda manzo Allah ya bada cewa duk wanda ya gudu a kyale shi amma shi yana tsoron irin kafircin da yake kwana uku ba gan shi ba. To shi da Sayyidina Usmana ɗan uwa ne wanda suka sha nono ɗaya, shi Sayyidina Usman uwar wannan mutumin ita ta raine shi ta ba shi nono ya sha, da aka foster brother ɗan uwa ne wanda yake na shan nono. Sai Sayyidina Usman ya je zo da shi gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya manzo Allah ga Abdullahi ɗan Abu Sarhin ya tuba ka yafi shi, manzo Allah yake amsawa. Sayyidina Usman ya dinga magiya yana roƙon manzo Allah, sai manzo Allah ya kiyaye shi, sannan manzo Allah ya mika mishi abu ya mishi mubaya. Daga nan ne ba ka ce din ya ga manzo Allah yana jin kunya sai ya gudu ba ya tsaya gun manzo Allah, manzo Allah ya ce mishi sana yace sai na wasu ya manzo Allah ai da Abdullahi yana jin kunya ka saboda lafi, yace ace ai al-islamu yajibu ma qabla. To lokacin da wancan abu ya faru a nan Makka din, bayan ya tashi daga wajen, sai manzo Allah ya wasa bai tankiya yace yaya kuna gani nayi shuru ba ku dan mataki ba, ai na so wani a tuka tashi ne kawai ya sare mun kai shi. A wani sabi ce ai manzo Allah da sai ka mana kifce ka nuna mana, manzo Allah ya ce ai bai kamata ga wani annabi na Allah ya ha'inci ba, kifce ha'inci. To wannan mutumin sai ya dawo ya musulunta, ya zama kuma sun ce shi mai kyau, amma waɗancan ƴan Shi'a da sauran suna suka shi saboda wannan matsalar. Ya kamata mu san wannan, karanta tarihi a cikin Sirrul Alamin Nubala, karanta a cikin littafin ainihin wato Tabaqat na Ibn Sa'd, da kuma littafin ainihin wato abin nan littafin Safwatu Safwa na Imam Safadi, abin nan Al-Wafi bil Wafayat na Imam Sa'd, na Imam Safadi. Anan ne ya bada labarin mutuwar wannan mutum, cewa a shekara ta 37 ya rasu, bayan wannan rigima ta faru bayan kashe Sayyidina Usman, sai ya hijira ya shiga rigima gaba ɗaya kuma wani ƙauye sun ya zama shi. Wata rana ya tashi zai sallar asuba, tun dare yake cewa wai asuba ba ta yi bane, asuba ba ta yi bane, aka ce asuba ba ta yi ba, can asuba tana yi ce ina ji a jikina rayuwa ta zo ƙarshe. Da ya sallar takatar fajiri sai Allah ya ce ya Allah ka sanya wannan aikin da na sallar asuba shine ƙarshen aikina a duniya. Da aka yi sallar asuba tsaf, ya sallama haka sallama ɗaya kafin ya ɗaya ya mutu, shi za ake ce mishi abun nan menene, mayyitu baina taslimatin, mayyitu ma baina taslimatin, wanda ya mutu tsakanin sallama guda biyu. In ka samu kana mutum mai kamanta za ta je ka yanke amma kuka da sallama ne, ma'ana a ce an yi sallar asuba, duk fallar sallar asuba an yi sallama daya assalamu alaikum wa rahmatullah dama kafin ka gama ga kofi a cire ranka.
kaga wannan ya more insha Allah haka ya rasu haka al-imam as-safadi ya bada labari a cikin tafin al-wafi bil wafayat to wannan mutumi babban commander ne ina fata an fahimci wannan jama'a tunda ya musulunta ya gyara musulunci shi nan ya ci gaba da addinin musulunci ya kamata mu fahimci cewa ya daga cikin maguzanci yau mutum gori da addini bayan ya tuba koyo mutum gori da wani fasikanci da yake yi da bayan ya tuba baya cikin tsara addinin musulunci dan mutum wani shedani ne ko mutum banza ko dan iska ko kafi sai zo tuba da cikin musulunci haramun ne wani wanda ya riga shiga musulunci mishi gori wannan ya daga cikin maguzanci da musulmai ba za su daina ba inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ka kiyaye harshenka daga yau wani musulmi gori dan ka riga shiga mutumin kirki kai ma an yi lokacin da kai ma alawa mutumin kirki bai wata kira kuma da yazo mutumin kirki yanzu yana iya fin ka zama mutumin kirki dan zuwa da wuri Hausa suka ce yafi zuwa da wuri ba wai ka je da wurwuri kai ka ga kowa zuwa ba amma ka je aljihunka a ciki da ka bayar riga wani shiga musulunci ba amma da ka shiga aikin ne kai mun ban shi wannan da kyau ko jama'a da ka babu kyau yi wa mutum gori da cewa shi tsohon kaza ne babu kyau ba addinin musulunci ba ya taba wa manhajinmu na ainihin ahlus sunna musulmai da ainihin manhajin da addini ya karantar Allah ya shirya da mu daka ba abun asoke shi bane da wannan amma da ya sha suka a sanadiyar haka saboda ƴan bid'a ne suke wannan maganganu to wannan shine aka bashi dama an yi zuwa bilada afrika cewa ya yi kasashen afrika fa idza fataha Allahu alayhi falahu khumsul khums min al-ghalimati nafla sayyidina usman ya ce mushi idan Allah ya baka nasara akan waɗannan kasashe to zan baka watin bonus na ganima khumsul khums daya bisa biyar din daya bisa biyar alsa an gane wannan Hausa araba gaba daya ganima gida biyar sai a dauki kashi daya sai a ƙara raba shi gida biyar sai a bashi shine daya bisa biyar din daya bisa biyar 1/5 of what of 1/5 daya bisa goma kenan gaba daya in ka mai da shi ma'ana wannan za a bashi ne a matsayin ƙarin ganima akan abin da za a ba asalin wato incentive asalin abinda ake bai wa sojojin musulmai sai na Usman ya musha kai ne ya kara kwadaitar da shi akan aikin bai za a biya shi kudin aikin shi bane fasara ilaiha fi ashrati alafin faftataha sahalaha wa jabalaha haka ya tafi cikin sojoji 10,000 ya bude wannan kasa wato sahalaha inda yake abin nan ta falalo wa jabalaha da kuma duwatsin ta kamar a ce jigawarta da ainihin garuruwanta wadda kala ahaluha fil islam gaba ɗaya mutanen wannan ƙasashe suka shiga musulunci wa akhadha abdullahi ibn sa'ad ibn khums al khums min al ganima sannan ya dauki wannan rabo nashi na ganima wa ba'atha bi arba'ati akhmasi ila usmana ya aika da sauran wato hudun biyar din zuwa ga usman wa qassama arba'ati akhmasi al ganimati bainal jaysh sauran kuma hudun biyar din su kuma ya raba wa sojoji fa asabal farisa 3000 ya zama mahayi yana samun wato 3000 aw 3000 na zinariya 1000 lahu wa 2000 li farasi fan 1000 nashi fan 2000 kuma na doki dama haka yake da haka ji za a ba da na abun hawa za kuma a ba da na mutumin mahayi idan kai kasa taje sai a baka kashi daya wanda yake doki sai a bashi kashi uku kashin shi daya kashin doki shi biyu domin doki zai ci abinci da yawa zai sha ruwa da hidimomi ko yanzu da zaka gan kana da sauraron doki ko sa sai ga abincin da yake ci yafi na mutanen gidan gaba daya bukatu su zuwa ga abinci da ruwa da sauran su yafi na mutanen gidanka don haka wanda yake da abun hawa sai a bashi waɗannan rabo biyu na mutum saniyan waqatu jarijara wal barbari ma'al muslimina sai kuma yakin jarijara da kuma wanda aka yi tare da ainihin kabilar Barbar su ne mutanen buzaye din nan mutanen kasashen Chadi da abin nan da Libya da Mauritania da makamantansu wanda ake ce ma Baroji din nan wannan wani sharar yake da ake malakabi da Hamlatul Abadila yakin Abdullahi Abdullahi da yawa saboda a cikin rundunar akwai mutane 7 sahabbai masu suna Abdullahi Abdullahi dukansu kowa komanda ne mai zaman kanshi daga ce akwai shi wannan Abdullahi dan Abi Sash din shi wanda shine babban commander da akwai Abdullahi dan Ja'far akwai Abdullahi dan Mas'ud akwai Abdullahi dan Abbas akwai Abdullahi dan Zubair akwai Abdullahi dan Umar sai kuma Abdullahi dan Amr dan As Abdullahi guda bakwai kowa babban commander ne na musulunci dukan suna cikin wannan runduna zaka ake mata laƙabi da ainihin wato Hamlatul Abadila runduna Abdullahu hira take nan go ko Abdullahi Abdullahi zai fi soki wajen magana go da wasa ba su jam'i ma wannan lafazi lamma qatala almuslimuna wa hum 20,000 afriqiya wa alaihim Abdullahi ibn Abi Sarhi wa fi jayhi Abdullahi ibn Umar wa Abdullahi ibn Zubair yace lokacin da musulmai suka kai wannan kasa ta Afirka a ƙarƙashin jagorancin komanda Abdullahi dan Abi Sarhin a cikin sojojin akwai babban sahabi Abdullahi dan Umar da babban sahabi Abdullahi dan Zubair radiyallahu anhum ajma'in samada ilaihim malikul barbari juraidu sarkin waɗannan buzaye mai suna juraidu ya tinkare su ya kuma ya kafe ya bari a ci shi da yaki shine malan samada ya jajirce fi 20,000 a cikin sojoji 120 sun nunnuka sojojin musulmai kenan wa qila wasu kuma suka ce 200,000 cikin sojoji 200 falamma tara al jama'ani yayin da waɗannan tarin sojoji biyu suka yi ido da juna suka yi arba da juna amara jayshahu fa atrahu bil muslimina halata sai ya ainihin wato umarci sojojinsa sai suka ainihin kewaye duk inda musulmai suke suka yi wa musulmai kofar rago suka kewaye su ko kafal muslimuna fi mawqifin lam yura ashna min musulmai suka samu kansu a wani waje wanda ba su taba ganin kansu a wuri mafi hadari kamar wannan ba cewa ga sojojin da suka ninka su ninkin balinki sannan kuma su suka fi musulmai sanin wajen dan kasar su ne sun san duka lungu da kufai da makoya sannan kuma sun kewaye musulmai wala akhwafa alaihi minhu suka samu kansu a wani mafi ban tsoro fa qala abdullahi ibn zubair qala abdullahi ibn zubair sai da zubair yace fa nazartu ila almaliki juraijara min wara'i sufufi wa huwa rakibun ala barzuni sai na kalli wannan shugaba nasu juraijara na ganshi yana kan wani watan doki barzun asali barzun shine doki wanda ga yana kasa yake cewa alkhairu ghairu alarabi doki wanda ba balarabe ba laraba ne suke ce madawakan da ba irin na kasar su ba barzuni wadanda ake yin wato ayyuka da su kala kala domin laraba su da wakan su hawan su kawai suke amma da suka musu kawai suka ga da wakai suna yin noma da wakai suna jan keken doki da wakai suna ce musu barzun wato doki wanda yake wahalalle ina ba za ku fahimci wannan kamar sai akwai wanda akwai sa a garin da sai za ga shi wani ma a cikin daki yake a cikin rumfa ana ta bashi abinci ne ko ana mai allurai kaga wannan yana rabanci da sa wanda yake hannun manomi wanda yake daura mishi garma da karkameta kuma haka ba kaga wahalar su ba iri ɗaya bace koshin su da lafiyar su ba iri ɗaya bane to irin wannan ne suke ce mishi barzu wa jariyatani tudillanihi bi rishit tawasis tawawis ga wasu ƴan mata guda biyu suna mishi inuwa sun sa mishi lema da aka saka ta daga gashin dawis saboda girman mulki da isha fa zahabtu ila abdullahi ibn sa'd ibn abi sarhi sai ni abdullahi dan zubair sai na tafi gun komandan mu abdullahi dan sa'd dan abi sarhi fa sa'altu an yab'atha ma'iya man yahmi zahir wa aqsir al malik nace ya bani kwaba wadanda za su tara bayana iri da su duje suke sai idan zai kai wata farmaki wani farmaki sai a bashi wasu tare bayan shi shi kwabarin din shi ko yace to a bashi kwaba wadanda za su tare shi yana so ya kai farmaki ga sakin ne kai shikenan fa aqsir al malik fajahaza ma iya jama'atan min ash-shuja'an sai aka shirya mini wasu taron jarumai suka ratsa qala fa amara bihim fa hammu zahal sai aka umurce su suka girbe bayana suna bani kwaba wa zahabtu hatta kharaqtu as-suhufa ilayhi naje na dinga raba sahun sojojin shi har naka inda yake wa hum yadunnuna anni fi risati ilal malik sojojin kafirin nan suka ga Abdullahi dan Zubayr yana ta ratsawa cikin confidence sai suka dauka kaman wani sako ne zai kai wa sarkin su zaka sai aka yi ta darewa ana bashi waje shi kuma shi yana da nashi shirin falamma qatarabtu minhu ahassa min sharra da na kusa da sarkin sai tsinkaye cewa lalle ba alheri zo mai da shi ba bala'i na kawo mai fa farra ila barzunihi ala barzunihi sai su kwana a guje akan wannan doki nashi falahiqtuhu fa ta'antuhu bi rubi sai Abdullahi dan Zubayr yake bayan bayan shi a guje yace sai naje sai na caka mishi mashi na wa qazabtu alayhi wa zafaftu alayhi bi sayfi ina caka mishi mashin kuma kawai sai na bi da takobira kawai sai na sare kanshi wa khasu rasu kawai sai ga Abdullahi dan Zubayr rike da kan wannan kafiri komandan nasu gaba daya fa na saftuhu ala ra'asi rubi sai na kafa shi a kan wannan mashi wa kabbartu sai ya kwalla kabbara mai karfi sai da rabe suka amsa falam ma ra'a zalikal barbaru farraku da kafaran nasu ga kawai suka watsi a guje sai suka tsurude wa farru ka firarin kiba suka gudu kamar yadda muzuru ke guduwa gaba ɗaya sai suka wade dibdibban nan kawai suka wade to an sare kan gaba ɗaya komandos kuma sun ga wasu ƴan tsaron su ne suka raba suka musu wannan aikin gaba ɗaya suka rude kowa sai kafa ne na su ban baki ba shikenan sai Allah ya wadatar da musulmai daga sharrus wa atba'ahumul muslimuna yaqsuluna wa ya'siruna musulmai suka bi suna kashewa suna ta kama sojojin yaki fa ghanimu ghanaima jamma musulmai suka samu ganima mai tarin yawa wa abwalan kathira da dukiya mai matukar yawa wa sabiyan da bayi da aka kama aziman suma masu yawa wa zalika bi baladin yuqalu lahu subaitala a wani gari da ake ce masa subaitala har yanzu sunan garin kenan gari ne yanzu a kasar tunisia wanda yake ainihin wato a ta yamma da babban birnin tunis tafiyar kamar kilomita 150 a cikin jihar Afrin ta kasar tunisia har yanzu sunan gari kenan babban gari ne daga cikin manyan biranen su ala yawmayn min al-qayrawan a tsawon tafiyar a irin tafiyar za su tada tsawon tafiyar wuni biyu daga ainihin qayrawan kace kamar kace daga nan zuwa Kano ina yin shi a sunan suke tafiya da kafa zuwa Kano kwana nawa suke kamar kace nan da Kano shine kamar kilomita 150 go fa kana hadha awwal mawqifin ishtahara bihi amru abdullahi ibn zubair radiyallahu ta'ala anhu huwa wa ajihi a wannan ne ya zama karo na farko da aka ji labarin jaranta Abdullahi dan Zubair Allah ya kara masa yadda shi da babansa Az-Zubair dan Awwa karanta wannan labari a cikin littafin Al-Bidayatu wan-Nihaya ta Ibn Kathir a cikin Ahdaf sanati 27 fil Hijra a cikin yaki Waqatu Jurayjir wal Barbar sannan kan littafin Tarihu Khalifa Ibn Al-Khayyab a cikin mujallad na 1 shafi na 30 da ainihin wato 4 sai yaki na 3 da malai yace Zatu Sawari wancan da aka ambata a baya sanata wahidin wa 30 lil Hijra a shekara ta 31 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wannan kamar da muka faɗa shine yaki na farko da musulmai suka fara yi ta hanyar amfani da sojojin ruwa navy forces sannan kuma shine yaki na ƙarshe da ya kawo farkon al'amari dangane da beginning of the end na Byzantine na gwamnatin kafirai rumawa waɗanda suka yi gwamnatin da ta fi shekara 1000 ta zalunci wato a garin Constantinople jama'a wanda shine birnin Istanbul na yanzu na kasar Turkiya waɗannan kafirai rumawa mutanen kiristoci suke da cibiyarsu ta gwamnati amma wannan gwamnati ta yi fa'i sosai ta bi tsawon kogin Bahrul Abyad al-Mutawassit har zuwa kasar Italiya har zuwa kasar Malta ta cinye gaba ɗaya abinda ke gefen arewacin wannan teku sune kasashen Ceuta zuwa Tunisia, Algeria, Morocco har zuwa hudud na Libya ta ce kasashen da ke kudancin wannan teku su ne kasashen abin nan na yanzu kasar Spain da Portugal da Faransa duk wannan kasashe har zuwa cikin ainihin kasar Italiya duk ta cinye su ta sake cin kasashe kuma har zuwa gabar tekun kasar India ta yanzu kasashen a Azerbaijan, Khorasan, Iran ta yanzu da makamantan su. Dauda ce ne fadi kwarai jama'a. Babu wata kasa da take girman ta. Ko tarayyar Rasha da ta buwatse ba take girman ta ba. America da take ita ma tarayyar America ba take girman ta ba. Kuma lokacin su ne superpower. Suke da karfin gwamnati, da karfin soja, da karfin technology, da karfin ilimi, da karfin komai. Yadda kasa America tana abin ta ga dama a duniya za ka fi abin da ta ga dama. Kaga za America yanzu ita kasar ta to ba iya kasar ta bane kawai. Mulkin ta bai tsaya kasar ta. Daga ji sanin sun ce abin da wani yake bai isa ba, sun ba da waranti a kamo wani, wani ba sai da mulkin shi ba, wani ba sa yi da shi. America tana wannan. Suna da baki a Afghanistan, suna da kasar London a Iran, su ne a abin nan Syria, in ana wani bala'i a wuri kaza za ka ji su. Ana wani cuta a wuri kaza ko ina suna sa baki. Shugaban Najeriya ko Niger ko kamar ya isa Allah ta rigima a wata kasa ya sa baki bai isa ba. Amma yanzu hannun Najeriya suna ta cewa kan duk su ne sun sa kan suna wato yan sandan duniya ko su ne suna da abin da suke cewa foreign police a siyasar kharijiya suna kashe kuɗi matsu dan kare manufofin America na duniya. To a lokacin Byzantine su ne irin waɗannan ƙarfin suke ci. Mun bai wannan da kyau ko? Kuma sun tsayawa kowa a wuya. Da ku akwai inda ma in musulunci ya je kamar ƙasar Malta, mutanen ƙasar sai suka hada kai da musulmai a kuri waɗannan shugabannin na zalunci. Kamar yanzu da zai yaki America ai murna yake. So ta dabi kowa. Ku ba ga wani jama'a. Duk wanda aka je zai mata katsalan nan ku ba kwashi ne da shi. Sai ku dauki kai da abokin gaban, abokin gabana, abokina ne. Saboda sun damu komai ko sun damu kowa. To waɗannan ƙasashe na Byzantine wannan yaƙi shine farkon kare ƙarshen bayan su gaba, shine ƙarshen su gaba ɗaya. Saboda a lokacin suna da sojojin ruwa, suna da jiragen yaƙi na cikin jirgin ruwa wanda suke shawagi a Mediterranean Sea, suna ba kowa tsoro. Wanda yake jin kwakwalwar shi na riya mishi cewa zai musu tawaye, sai ga musulmai sun zo a karan farko. Kuma hari na farko da rundunar sojojin ruwan Najeriya musulmai ta kai sai kawai sai kare kashin bayan waɗancan jama'a. Ina fata mun gane wannan. Najeriya ta shiga cikin ranmu ne, ba san ta gyaru. Allah ya gyara mana ita. Da haka yaƙi ne mai muhimmanci a ainihin wato strategy na siyasar duniya a wancan lokacin. Bari mu ji labarin da malam zai ba mu dangane da abin da musulmai suka yi a wannan yaƙi. Shimare yace jama'a Constantine ibn Hiraqal ar-Rum wa ma'ahum al-Barbar li qitali Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh. Wani sarki mai suna Constantine ibn Hiraqal, sarkin Rumawa, ya hada rundunar shi ta ainihin Rumawa da kuma runduna ta Barbar din can domin yakan Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh. Wa saru ila al-muslimina fi jam'in lam yura mithlu. Suka tunkari musulmai a cikin taron sojoji wanda ba a taba ganin irin shi ba. Wa qad kharaju fi 500 markabi, sun taho a cikin jiragen ruwa guda 500 jama'a. Jirgin ruwa na yaki, usto na yaki na jirgin ruwa guda 500, kama a ce runduna ta sojojin jirgin ruwa kala daban har guda 500. Wa qasadu Abdullah ibn Abi Sarh, suka nufaci inda rundunar wannan sahabi take, fi ashabihi, cikin wato jama'ar sa da biladul maghrib a kasar Tunisia, shine maghrib. Falamma tara al-jama'ani, yayin da waɗannan sojoji suka gamu da juna, batar rumu yusallibuna, tsakar dare waɗannan kiristoci suka kwana suna sujuda ga cross, shine yusallibuna, suna sujuda irin ta cuci. Wa batar muslimuna yusalluna wa yaqra'una al-qur'ana, su kuma musulmai suka kwana sallah, suka kwana karatun al-qur'ani. Haka su ji musulmai suke duk inda suke a tarihi, karan tarihin gaba ɗayan dole musulmai tun daga yakin Badar wanda shine yaki na farko da musulmai suka fara gwada karfin su. Manzon Allah da kanshi kwana yana sallah wannan yaki, haka sahabbai suke kwana suna yi. Ba irin sojoji ne na wani cikin kafirai da za a kwana ana kida, ana rawa, ana zina, ana shan giya ba. Kuma gari waya ce za a yi shi za ta nasara. Kwana ake ana sallah, ana salati, ana roƙon Allah, ana ƙara wato gyara niyya cewa dan Allah muke wannan yaki. Ina fata muka fahimci wannan. Sojin musulmi sai kwana suna wannan, suna sallah, suna salati, suna katan Alkur'ani. Falamma asbahu, yayin da gari ya waye, saffa Abdullahi ibn Abi Sarhi ashabahu sufufan fil maraki. Sayyidina Abdullahi dan Abi Sarhi ya ainihin wato sanya sojoje shi a cikin sahu sahu akan shi abun hawa din majirgin ruwa. Tabbatar da Allah ya yi ba musulmai ainihin wato tsari cewa allazina yuqatiluna fi sabilihi saffan, inna Allaha yuhibbu allazina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus, wa amarahum bi dhikrillahi wa tilawati alquran. Ya umurce su cigaba da ambaton Allah da kuma karatun alqurani mai girma. Wa kanat ar-rihu ma ar-rumi wal barbar, to iskar da take kadawa, wind din da ke kada jiragen sai kasance yana kadawa ne ta bangaren da wadancan suke. Rushi a dama jiragen ruwa suna tafiya ne da gurgudan yadda iskar igiyar ruwa take kadawa, to sai zama iska tana kadawa in favor of wadancan kafiran. Summa sakanat, sannan sai kuma iska ta tsaya cik ta daina kadawa. Fa qala lahum almuslimuna, sai musulmai suka ce musu in shi'tumul qitala, in kun so a fara yaki ma yanzu. Thumma anzalallahu nasrahu alal muslimina, sannan Allah ya saukar da nasara ga musulmai. Fa haraba Qustantinu wa jayshu, wannan komanda na kafirai ya gudu shi da sojojinsa. Wa qama Abdullah ibn Abi Sarhi bi dhati sawari ayyaman, sayyidina Abdullah ibn Abi Sarhi yayi ainihin wato yi sansani a wannan waje da ake ce ma zati sawari, inda aka yaki tsawon kwanaki. Sun maraja a mansuran muzaffara, ya kuma cikin nasara, cikin ainihin wato ƙarfi. Karanta littafin Albidayatu wan Nihaya a cikin awwal da suka faru a shekara 31. Cikakken labarin yakin ya nuna cewa waɗannan sojoji haka aka dinga harbinsu ana kashe su na kafirai, tun ana aura wa juna kibau daga wannan jirgin ruwa zuwa wancan. Har sojojin kundin bala, ƴan me ake ce musu, ba ƴan kuda baki ba, masu divers ne da Hausa kenan, masu shiga ruwa, ƴan kasa jannati kenan, za a ce goyon mewo, masu ninkaya. Sojojin ninkaya suka fara ninkaya suna shiga cikin ruwa, sai kawai su kullo a wurin jiragen kafiran nan. Kafirai suna cikin zaune su cikin jirgi kawai, sai dai suka kawai an tafo an kama jirgin a hau, aka yi ta sare su ana wurgugawakin kafirai cikin ruwa. Ƙarshe dai musulmai sun kwace gaba ɗaya jiragen sama 500. Kafirai suka yi ta gudu, suka dinga gudu, wasu kuma suka dinga fadawa cikin ruwa suna neman tsira da rayuwarsu. To da waɗannan ƙasashen da suke gefe gaba ɗaya suka ji labari, sai suka zo suka yi sulhu da wannan komanda na musulmai. Gaba ɗaya suka miƙa wuya suka dinga ba da jizya, musulmai suka samu ganima mai yawa wanda suka tara. Wannan abu na uku kenan daga cikin manya wanda suka faru a zamanin Sayyidina Uthmana. Na hudu shi kuma shine tawsi'atul masjidi an-nabawi, fada da masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda mun yi bayanin shi a baya. Khamisan na biyar, bina'u awwalil usulil bahri, sai kuma gina wato runduna ta farko ta sojojin ruwa. Usul shine runduna din ta sojojin ruwa, haka ake kiranta da Larabci, usul bahri. Sadisan na shida, sai kuma jam'ul qur'ani maratan saniyatan, tattara qur'ani a karo na biyu. Al-Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda, cewa sahabi Hudzaifah dan Yaman shine yaje suna cikin yaki a kasashen ta na Armenia da Azerbaijan cikin sojojin musulmai kasar musulman kasar Iraq. Da ya dawo sai yana ba Sayyidina Uthman labarin abun da ya gani, wanda ya firgita shi, rigingimin da mutane musulmai suke samu dangane da tilawar Alkur'ani mai girma. Har wani yana fasikantar da wani, wani ya kafirta wani, wani ya zargi wani da munafurci saboda abin da yake karantawa ya sha bamban da harafin da wancan yake karantawa. Sayyidina Uthmana al'amarin ya bashi ainihin tsoro, sahabbai suka bashi shawara cewa lalle yayi wani abu wanda zai dakatar da wannan rigima kafin musulmai su shiga cikin sabani dangane da tafin Allah, irin sabanin Yahud da Nasara. Da aka sai ya gayyato manyan mutane daga cikin al-ramumi, su ne su Abdullahi dan Zubair, su Sa'id dan Abil As, Abdurrahman dan Harith da kuma Zaid dan Sabit, dan da su kwamiti na tahqiqin Al-Qur'ani. Yasa aka je gun Hafsa 'yar ainihin 'yar Umar a karbo nuska ta Qur'anin da aka tattara tun zamanin Sayyidina Abu Bakar wanda yake hannunta aka zo aka kwafe wannan Qur'ani aka mika wa kowane gari gashi nan shi ake cewa Mus'haf Uthman shine Qur'an da ake amfani da shi har yanzu a duniya sai na Uthman ya bada commandin cewa duk Qur'anin da ba wannan ba a kora shi dan musulmi su zama sun zauna lafiya to yadda ya ba su aikin shine cewa su an so wannan Qur'ani ayi aikin copy shi amma ba kofewa kawai ba kofewa da tahqiqi cewa kowace aya a duba haka aka saukar da ita haka aka rubuta ta a zamanin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma a cikin ard na karshe biyawar karshe da manzon Allah yayi wa sayyidina jibril alaihi salam a azumi na karshe da manzon Allah yayi a duniya a shekara ta 10 bayan hijira akan haka qira'a ta tabbata an tabbata da tilawon wannan aya suka tabbata da take rubuta wannan aya haka suka dinga bi aya bayan aya suna wannan takikin ba karamin aiki bane suke jama'a bayan da mamma hadata ne suka yi yawo a cikin garin Madina suna tambayar mahadata da sauran sahabbai ko in an tashi sallah a masallaci a zo a karanta aya a ce jama'a haka kowa ya san wannan aya in an samu wanda ya musa haka sai a duba to wanne ne yake da tilawata abinda yake na karshe in ba a samu ba sayyidina Usman yake to sai ku tsaya akan karatun da yake ya dace da lugar mutanen Makka domin su ne aka saukar da Qur'ani da lugar su shi ta ba karamin aiki ne sabai suka yi ba jama'a wanda duk kai zaki sabai wato ba karamin mutum banza bane ba karamin mutum banza bane yanzu jama'a ce a Najeriya nan ne ka ruka zaki sassar da wani ai ba za a yi da kai ba ko kai an taba cewa gwamna fa daga mukamin shi a kasar nan saboda ya zaki sassar da wani gwamnan soja aka cire shi dan ne zaki sassar da wani amma sai wani ya bude bakin shi ne warin zunubi da warin da wada ainihin fasikanci ko sai ya zunduma wa sahabi asha kuma sai a ce a shiru jama'a ta bazai a shiru ba aka shiru an ci amana muguwar amana ta cin amana addini irin mutanen da suka yi ma addini wannan hidimar Allah ya kara musu yarda a wannan riwaya ne har ana take ba da labarin cewa akwai aya da aka yi cigiya ba a samu mutumin da ya ba da shaida akan ya take ba sai mutum daya shi ne Khuzaimatu ibn Thabit al-Ansari aya da ke cikin suratu suratul Ahzab fadan Allah madauki sarki da yake cewa minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir kuma badalu tabdila wannan aya da aka zo duk aya da aka cigiya za a ji daruruwar sabai sun ce haka take amma wannan ba a same ta aya take din nan ba haka sai a gun wannan sabai shi kadai kowa ya manta ta ma'ana alamar a shaida an cigaba tafiya din da an samu matsala game da alqur'ani ina fata an fahimci wannan Allah ya alƙawarin ki alqur'ani amma akwai asbab da Allah yake bi to sune waɗannan asbabun kuma a yanzu ne ai ba Allah ne ya sauko daga kanshi daga saman bakwai kai alqur'ani ba mu ne musulmai zamu kiyaye shi ta hanyar haddacewa da karantawa da nazarin shi da yin sharhin shi da yin tafsirin shi da makamantan shi a ce ko ina inda musulmai suke su zauna su karanta alqur'ani su karanta da yayin su su fassara alqur'ani su sanar da ɗaliban su da almajiran su da iyalan su da mutan gidan su manan su da matan su a san me alqur'ani yake cewa ne ya sakon shi ayi aiki da shi a rubuta shi a sajjala shi ayi duk abin da aka ya dace wanda bai saba shari'a ba dan tabbatar da cewa qur'ani ya cigaba da wanzuwa a matsayin tambari na addini a cikin musulmai shine ma'anar kiyaye alqur'ani da musulmai za su daina haddan qur'ani gaba ɗayan su da dukan sun yi sako amma idan wasu suka yi to sun dauke wasu ina ba dan fahimci wannan da za a zauna musulmi gaba ɗaya ba sa kanta da alqur'ani ba sa tafsirin alqur'ani da gaba ɗayan sun yi sabu amma ka samu suna yi to sun dauke wasu kuma wannan tafsiri da ake ba yanzu aka fara ba tun zamanin tabi'ai tun zamanin malaman farko malamai suke zama suna fasara alqur'ani da aka suka wuce wannan dabar nasu garibi da tafsirin nan imla'i karanta tarihoyin al-imam ainihin a al-imam al-farra abuna abu zakariya yahya ibn ziyad al-farra malamin nau malamin alqur'ani ya daga cikin malaman da suka fara zaman suna da mai jan baki da ke jan aya shi kuma yana fassarawa kuma ya rasu shi jira da shekara 270 kan tare shi a cikin tafin waqiyatul a'yan na al-imam ibn khillika da tafin sirru alamin nubala in yabo zaman tafsiri a masallacin garin su masallacin kufa yana da alaran ma mai jan baki yana da mishi baki shi kuma yana tafsiri sun tafsir nashi ma'anil Qur'an mujalladi 12 haka al-imamu ainihin at-Tabari imamu al-mufassirina littafin tafsir at-Tabari haka ya zauna shekara wajen 17 ana ja mishi baki yana imla'in tafsirin in yayye sai dalibi sai algatu mana ya isa haka yace to ai da sauran bayani saboda akwai shekarar da gaba dai Fatiha kawai akai shekara ba wai azumi ba shekara guda tafsirin Fatiha yake haka sai algatu mana tafsirin na isa haka yace ai da ni ina so ne mujalladi 100 ne algatu mana mujalladi 100 ai da za mu tuba gama ba sai to shikenan bari ai muku takaitacce shine yake wannan da yake bugawa mujalladi 25 amma kai da zaka zo cikin azumi guda kai izu 40 kullum wani sai ya izu kafin azumi ya sauka ina ruwan malam zirke kenan malam zirke dan Muhammad na fata mun fahimci wannan to wannan shine abin da Bukhari ya to dangare da wannan kissa ta Jam'ul Qur'an kissa ce mai tsawo wanda akwai maganganu da dama akan ta da rigingimu da tahqiqat amma ba shine damuwar mu ba anan insha Allah muna magana ne akan tarihi yace wa kallafa arba'atan ya ainihin sanya mutane guda hudu ya ba su wannan aiki salatun min quraish uku daga cikin quraishawa wa wahidan min al-ansari da kuma mutum daya mutumin garin Madina ammal quraishiyuna mutanen garin Makka din sune fahum Abdullah ibn Zubair wa Sa'id ibn Abdul al-As wa Abdurrahman ibn al-Harith wadannan uku sune ma'aikatan da ya ba wannan aiki wa ammal ansari shi kuma mutumin garin Madina fa huwa Zaid ibn Thabit shine garin dan Thabit wanda yake babban malami ne dama Allah ya gafarta musu gaba da ولما كتبت المصائب العثمانيه ارسلت الى البلاد الاسلاميه da azumar wuce wadannan qur'ani na zamanin sayyidina usmana sai aka aika da su kashin musulmai walam yaktafi usmanu bi irsaliha ila al-amsari usman bai takaitu akan aikawa da qur'anin kadai zuwa birane ba wahada su kadai ba itakuna al-madja wal-marja dan su zama su ne abun kallo abun komawa zuwa gare su bal arsala ma'a kulli mushafin عالما من علماء القراءة يا ايكا kowane gari an aika musu da ƙwararren malami masanin qira'a yu'allimu al-muslimina al-qur'ana wiska hadha al-mushaf yana koya musulmai qur'ani daidai da wannan mushaf wa ala muqtadahu daidai da abin da ke cikin shi fa amara Zaid ibn Thabit an yuqra al-bil Madina da haka yasa Zaid ibn Thabit ya dinga karantawa a Madina wa ba'atha Abdullah ibn Sa'id ila Makkah ya aika da dan Sa'id shine babban alaramman da aka aika zuwa Makka wal Mughith bin Shihab ila Sham shi kuma da Mughith dan Shihab zuwa kasar Sham wa Amir ibn Abdul Qais ila Basra shi kuma Amir da Abdul Qais zuwa kasar Basra wa Aba Abdurrahman Sulami ila Kufa Abu Abdurrahman Sulami wani babban malami ne shi ma zuwa kasar Kufa wa taraka indahu fi madinati mushafan salisan yawa Qur'ani na shida a gunshi a kasar Madina wa huwa alladhi yusamma بالمصحف الامام شيكي تشو مصحف شنو معنى المصحف الامام واتو مصحف وانا دغ جيكي شي ني اكاي ودانشان كوبيس دا wannan sa daga cikin muhimman abubuwa da suka faru a zamanin khalifancin sayyidina Usman dan Affan Allah ya kara mushi yadda sai mu kwana anan tunda kan gabarin Allah ya so idan Allah ya kai mu mako mai zuwa sai mu tashi akan al-mabasur rabi bada'ul fitna farawar rigingimu farawar fitina kamar murhi ina wa ƴan uwa tambihi ni da kaina dangane da gabato kwanaki 10 na farkon watan Zulhijja kuma yanzu muna daren 20 da ainihin wato 6 ga watan Zulqa'ada ana sa ran kenan nan da ƴan kwanaki gurgurun kwanaki 3 ko 4 wataƙila daga ranar Talata ko Litinin mai zuwa za a shiga watan Zulhijja watan ainihin babbar sallah da watan ayyukan aikin haji wanda kwanaki 10 na farko suna da falala ta musamman da Allah madaukakin sarki ya ba su wanda sunna ta tabbatar da cewa yin ayyuka na alkhairi a wannan kwanaki suna da ƙara-ƙaran falala akan yin ayyuka na alkhairi a wasu kwanaki da haka mu yi kokarin yawaita ayyukan alkhairi a wannan kwanaki yawan bauta Allah karatun alkur'ani faɗan gaskiya ziyara gaida mara lafiya biyayya iyaye sada zumunci kyautawa iyalai azumi karatun alqur'ani tuba duk abubuwan da kasai da ayyuka alkhairi yi kokari ka yawaita su a cikin waɗannan kwanaki Allah zai ba mutum lada na musamman fiye da wanda aka saba bayarwa ga wanda ya yi ayyuka alkhairi Allah ya ba mu dama ayyuka na alkhairi sannan kuma mutane su sani cewa ainihin ibada ta layya jama'a wajibi ce bisa fatawa mafi inganci ga duk wanda yake da wadatar da zai ko kuma yake da hanyar da zai samu akwai malaman da suke ganin ma in kana da wasu abubuwa ko da kayan sawa ne zaka sai da su kai laya zaka a daina irin abin da ƴan bariki munan bariki ba ma yin laya ƴan bariki ba su san yin laya mutanen kauye sun fi bayyana wannan sunna sai ga mutane kawai sai dai su fuska kawai ko kafin ma wani ba zai samu ba ya kamata mutane su gane ibadar laya ibada ce ne matukar muhimmanci a cikin addinin musulunci ya tabbata a cikin sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda ya laya za a bashi lada mai dimbin yawa in Allah ya kai bukatun da zamu yi na gaba insha Allah za mu takaita bayani dangane da falalar laya dan ya zama tunatarwa ga ƴan uwa kuma daga nan Allah wani ya ji cewa ya kamata shi ma ya rage matsalolin da yake ji sai rago insha Allah Allah ya sa mu dace za mu kwana nan insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am